أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله مناهودي مع الله تبارك وتعالى ميكوى ميكومي واندى تشكين بي وصد إيكون سا يمن الإمومي وطند باسو لسفوا. الله تبارك وتعالى نفدا أحق النئمومين دي من أين أشوا وإن تبدوني متى الله لا تكسوها داغاقضون أباقض أيكي سيد السافي النئمومين دي الله تبارك وتعالى يمكو بغاقيا للسفيس با سبود حكا الله تبارك وتعالى من النئمومي ديوا وطن داغام زون أباقض أيكي سيد السافي سبا دام أيكي للدجي سبا الله سبحانه وتعالى سامد مودك باب واند ساموا ببن إماج ذاكي كيشو هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أي ملوكة دبا واني أبن أكيش مدى عدب الله تبارك وتعالى أهل الشيم بايا أهل الشيم أشكين ساممي كميم يم عدب وأن ديقر مما يكيشو ولقد كرمنا بني آدم حقيقة مكرم مدى عدب أدم عدم إما الله تبارك وتعالى yayimu a cikin khairul bariyati domin ɗan adam kashi biyu ne. Akwai khairul bariyati, akwai sharrul bariya. Khairul bariyati wanda suka san Allah, suka yi imani da Allah, suna da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala, su ne khairul bariyati. To sai Allah ya sanya mu a ciki, bai sa mu a cikin sharrul bariyati ba. Wannan babban ni'ima ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya mana. Khairul bariyati ma suna da yawa. Kowace al'umma na da khairul bariyati, tana da sharrul bariya. Ma'ana masu imaninta da kuma wanda suka kafirce, ko wace al'umma na da. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu ko a masu imanin, sai ya sanya mu cikin al'umma kuma khairul bariyati. Shine zababben halitta Allah gabaki ɗaya, sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Allah ta'ala ya sanya mu ne zababbe al'umma wanda yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf watanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kun zamo biyayya kuma da aka tawfitawa a cikin mutane, kuna umurni da aikin alkhairi, kuna hali ga abin ki, kuma kun tabbata kan imani da Allah. Allah tabaraka wa ta'ala ya shigaba da mala ni'imomin da za mu zauna ba mu da aiki sai lissafin su, ba za mu iya kididdige su ba. Saboda haka muke gode ma Allah tabaraka wa ta'ala akan waɗannan ni'imomi da ya yi mana. Daga ciki wannan babban ni'ima da ya mana, wadda muka samu kanmu a ciki, Allah ya mana arzikin rayuwa, muka ga wannan wata mai albarka. Wannan wata shine watan Ramadana, watan alkhairi, watan gafara, watan rahma, watan yantawa daga wuta. Saboda haka alkhairan da ke cikin wannan wata, watan yawan su ya isa. Don haka Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, in watan Ramadana ya gabato, manzo Allah yana shela da fadakarwa da tunatarwa akan babban alkhairin da muke tunkara tun bai shigo ba. Domin kowa ya yi tanadi, kowa ya yi shiri, kowa ya yi abin da ya dace da watan. Abin da ya dace da watan kan babu kamar aikin alkhairi. Abin da ya dace da watan babu kamar nisanta dukkan sharri. Saboda haka wannan wata, wata ne mai girma, wata ne mai daraja, wata ne mai alfarma wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Ya isa girman watan Ramadana cewa watan Alkur'ani ne, cewa Alkur'ani ba mu da abin da ya fi Alkur'ani. Babu, Allah bai saukar da wani littafi a bayan ƙasa ba wanda ya kai Alkur'ani. Shi watan Ramadana watan Alkur'ani ne. Don haka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa shahru Ramadana alladhi unzila fihi Alkur'an. Watan Ramadana shine watan da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da Alkur'ani. Kuma watan Ramadana shine watan da daga darajojin shi domin mu san girman da kima da daraja alkhairi da muke ciki na wannan wata, cewa wata ne na alkhairi, wata ne na daraja, wanda Allah yake yi tsimin wata wani dare a cikin watan, daren ya fi wata dubu, dare ɗaya ne amma ya fi wata dubu. Shine inna anzalnahu fi laylatil qadr, laylatul qadri khayrun min alf shahr, laylatul qadri khayrun min alf shahr. Daren laylatul qadri a cikin ramadana yake mafi ingancin zance, a cikin ramadana laylatul qadri yake, to ya fi wata dubu. Watan ibada a cikin wannan daren ta fi ibadar shekara 80 da duriya. In kai lissafin wata dubu zai baka shekara 80 da duriya, to ibada ta wannan watan Allah ya yi mana baiwarsa a cikin wannan wata, ibada a wannan daren na Lailatul Qadri a cikin wannan wata ya fi ibada shekara 80 da duriya. Saboda haka wannan babban alkhairi ne Allah tabaraka wataala ya saukar gare mu, wanda yake kiran watan laylatul mubaraka, watan inna anzalnahu fi laylatil mubaraka. Mun saukar da wannan alqur'ani a cikin dare mai albarka. Dare mai albarka shine daren laylatul qadri. Laylatul qadri kuma a cikin wannan wata mai albarka ake samun ta, saboda haka darajojin wannan wata suna da yawa, kamar da al-Imam al-Bukhari rahimahullah da Muslim takan Abu Hurairah radiyallahu ta'ala an, abinda Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa Annabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ya ce, idza jaa ramadanu futihat abwaabul janna, in wata ramadan ya shigo za a buɗe kofofin aljanna gaba daya, wa ghulqat abwaabul nar, za a rufe kofofin wuta, wa sufidat ash-shayatin, sannan kuma a sa ma shaytanu maruruwa, a sa ma shaytanu maruruwa. Kaga wannan ya isa alfarma watan, Allah tabaraka wa ta'ala ya kwadaitar da aikin alkhairi. Kai aikin alkhairi daya a lunka masu 70, kai nafila raka'a biyu a lunka masu 70, ka karanta alqur'ani a lunka malada su 70, sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala na tsawatawa gabarin bin tafarku na sharri a cikin wannan watan. Babu watan da Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta a safe shi, babu watan da Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta a keta alfarmarsa, amma kuma babu kamar wannan wata, babu kamar wannan wata. Daka wannan wata wata ne mai albarka, wata ne mai daraja, wanda mala'iku suke shela idan watan yayi suna ya mai neman alkhairi, zoga kakan alkhairi, ina mai neman sharri, don Allah ka takaita ba lokacin shi bane, ko wani lokaci ma ba lokacin sharri bane, amma kuma wannan wata na da alfarma. Saboda haka yana daga cikin alfarman wannan wata ana ibada ta azumi a ciki, wanda ibadan nan ta azumi wata daidai daga rukunin musulunci. Ya zo Annabi alaihi salatu wassalam hadisi ingantacce yana cewa an gini musulunci akan abubuwa guda biyar: shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmi ramadan wa hajjil baiti liman istata'a ilayhi sabila. Annabi alaihi salatu wassalam yace an gina musulunci akan ginshikai guda biyar. Ginshikai guda biyar su ne shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah, shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah, tauhidi kenan. Sannan Nabi sallallahu alaihi wasallam, na uku zakka, azumi, hajji, ko azumi, zakka, hajji a wani lissafi. To kaga azumin watan ramadana watan Allah tabaraka wataala ya sanya shi ginshiki daga ginshikin musulunci, watan rukuni daga rukunin musulunci. Kuma alqur'ani ne ya zo karara da bayanin wajabcin wannan azumi da muke ciki yau, wanda muka fara yau da nassin alqur'ani: ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah tabaraka wataala ya ce ya ku masu imani, da kuma masu imani ne Allah ke gayya su zo su yi azumi, masu imani ne Allah ke gayya su zo su yi azumi watan ramadana. Da shine ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam, ya ku masu imani an farlanta azumi gare ku kamar yadda aka farlanta shi ga ummatan da suka gabace ku. Wannan nassin alqur'ani ke bayanin har dai watan shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan haddai karshen wannan aya dake bayani akan azumi da girman shi da fadalar shi da hukuncin wajibcin sa ma'ana da wajibcin sa yana daga fadalar dai wannan azumi da muke shiki domin kowace ibada in ka san muhimmancin ta zaka san irin yadda zaka kiyaye karmata zaka kuma kiyaye domin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ban mu kowa mu yi azumi ba alqur'ani bai ban mu kowa mu yi azumi ba sai dai faɗa mana fadalar azumi da daraja da tanadin da yayi masu azumi domin ya zaburar da mu yayi mana allura ta zaburarwa domin mu rike wannan ibada kar mu wasa da ita annabi alaihi salatu wassalam hadisin da bukhari da muslim suka rawaita ta kan sahl ibn sa'd as-sa'idi radiyallahu ta'ala an abinda sahl ibn sa'd ne yake cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan haqiqa a cikin aljanna akwai wata kofa ta daban ce kaga cewa ta daban ce aljanna da kofofi da yawa amma wannan ta daban ce don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya waro ta daban dan ya faɗi fadalarta yace inna fil jannati baban a cikin aljanna akwai wata kofa ta daban yuqalu lahu ar-rayyan ana ce da ita watan yuqalu lahu ar-rayyan ana ce da wannan kofar rayyan yace yadkhulu minhu as-salimun masu ibada masu yawan ibadar azumi sune masu shigar wannan dan haka in kai azumi watan ramadan kuma a same ka kana yawan tunabi fili na azumi domin ranar tashi al-kiyama masu yawan azumi Allah tabaraka wa ta'ala zai shela yana kira ranar tashi al-kiyama aina as-saimun aina as-saimun sai su taso su shigo za su shiga ta wannan kofar da ake ce maraya masu yawan azumi masu nafil fili na azumi masu yawan ibada ta azumi kuma suna kare shiga za a kulle dama ta su ce ta daban kuma sun riga sun gama shiga kuma an kulle ba wanda zai shiga daga cikin su falam yadkhul minhu ahadun annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba wani wanda zai shiga wannan in dai ba tarayya yayi da su ba a cikin ibadar azumi in dai ba tarayya yayi da su ba cikin ibadar azumi nan ana nufin masu yawan yin azumi masu yawan ibada ta azumi amma shi kan azumi ai dole ne azumi dole ne kuma rukuni ne daga rukunin musulunci saboda haka ka waita daga ummi Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa as-siyamu junutun minan nar shi azumi garkuwa ne daga wuta yana kare mai yin shi daga wuta dan haka masu azumi su san darajar wannan azumi da fadalarsa da irin tanadin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi masu azumi annabi alaihi salatu wassalam ya ce duk wanda ya waye gari yana azumi kada yi aikin wauta fala ya ce kada yi aikin wauta in ma wani ya mai aikin wauta ya mai aikin jahilci kada ya zage shi kada ya ci mutuncin shi in wani ya zage ka kakkara ba kana azumi sai ka ce manzo Allah ya ce fa qul inni sa'imun inni sa'imun ka ce ni azumi nake ni azumi nake ni ba a yadda wani lafazi ya fito daga baki na ba wanda ba zai yarda da Allah ba shi ko zagi Allah bai yarda da zagi ba Allah bai yarda da shan mata ba Allah bai yarda da zage zage ba Allah bai yarda da duk waɗannan kalmomi ba to tun Allah tabaraka wa ta'ala bai yarda da su ba to saboda haka kada ka yarda kai ka aikata su dan wani yayi maka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace kace inni sa'imun inni sa'imun wallazi nafsu muhammadin bi yadihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rantsuwa na rantsa da wanda rayuwar annabi muhammad take a tafi ikon sa yace bashi bashi nan na bakin mai azumi shi yafi kamshi a wajen Allah daga almiski shi yafi kamshi a wajen Allah daga almiski saboda haka annabi alaihi salatu wassalam yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala na cewa inna ma taraka shahwatihi wa ta'amahu wa sharabahu min ajli haqiqa ya bar sha'awoyinsa ya bacci ya basha don ni saboda haka fasiyamu li wa ana ajzihi azumi nauni ai da ibada mata Allah ce amma saboda azumi yana da wata khususiyya ta daban sai Allah ta'ala ya kebe shi sallah mata Allah ce zikiri na Allah ne haji na Allah ne karatu alqur'ani na Allah ne amma tare da haka Allah ya waro azumi yace as-siyamu li wa ana ajzi azumi launi malamai suka yi ta karkai ne wajen fassara dalilin nan cewa abinda ake nufi sirri ne tsakanin Allah da bawa ba wanda yake san kana azumi in ba Allah ba wanda yake san kana azumi in ba Allah ba don haka yake yake sirri tsakanin Allah da bawa don haka Allah ta'ala yace ba kamar salloli bane ba kamar sauran ibadu bane in an yi kaza man ja'a bil hasanati falahu ashru salihah duk wanda ya aikata kyakkyawan aiki daya za a bashi goma kwatan kwacinta in kai kaza a baka lada kaza goma 700 million ba lissafi amma shi azumi sai Allah ta'ala ya ce wa ana ajzi bihi ni kadai na san sakayya saboda ni kadai na san ana yi ko ba a yi ni kadai na san sirrin da ke tsakani na da mai yin azumin don haka kuma sakayyar ni kadai na san ta don haka Allah tabaraka wataala yake cewa so siyamu ni wa ana ajzi bihi don haka ƴan uwa girman wannan ibada da muke cikin ta ya isa mu kiyaye alfarmarta mu ga girman ta mu kiyaye alfarmarta abinda ake so la dubba ga mai azumi ya zama cewa ya kiyaye dukkan abinda Allah ta'ala ya ce ya aikata gurgudu ya tsaya gurgudun iya cincin karfin shi ya ga ya sadar da umurnin Allah cincin karfin sa ya ga ya nisanci abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya hada imtithalul awamiri wajtinabun nawahi shine farkon adabu na mai azumi mi Allah ya ce in yi ya kula ya aikata mi yace ya bari ya kula ya nisanta sannan yawan aikin da abinda ake so la dubban mai azumi ya zama yawan aikin da duk abinda aka ce da'a abinda yake neman yadda ubangiji ake da shi Allah ne tabaraka wataala yace ayi Allah tabaraka wataala yace a bari to a samu mutum yana mai yawan aikin da'a abinda zai neba masa kusanci da ubangiji tabaraka wataala abinda zai neba masa da Allah tabaraka wataala na salla da azkaru da kira karatun alqur'ani da yawan sadaqoqi waɗannan su ake so mai azumi ya shagaltu da su kar ka dauka kana kasuwancin ka kana gindin shagon ka kana gindin kasuwancin ka amma ba za ka yi zikiri ba sai ka zo masallaci a'a kana nan kana hada-hadar kasuwanci amma kana nan kana ambaton Allah kana nan kana hada-hadar kasuwanci tasbihinka na hannunka kana ambaton Allah ko ma ba tasbihin kana ambaton Allah in kuma watan ka samu dama ko a kasuwancin dauko alqur'ani kana nan kana karatun alqur'ani kana nan kana azkaru kana nan kana watan azkaru salati ga annabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallama saboda shi zikiri a cikin kowane nau'i ana zikiri a tsaye a gincire a kowane hali to haka ake so mai azumi ya kasance mai yawan karatun alqur'ani mai yawan sadaka mai yawan ayyukan da'a sannan kai kokari ka sifantu da sifofin sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kullum muna tajin sifofin manzon Allah manzon Allah mai hakuri ne manzon Allah mai yafiya ne manzon Allah mai rangwame ne manzon Allah mai kunya ne manzon Allah mai kyauta ne manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama mai yawan ummatin Allah ne manzon Allah mai kaza ne duk waɗannan dabi'u na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da Allah ya dunkule su ya yabe su ya ce wa innaka la ala khuluqin azim to a same ka ya kai mai azumi kana mai ɗabi'antuwa da waɗannan dabi'u na sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yana daga alfarmar watan adabu na mai azumi a cikin wannan wata mai alfarma kiyaye shi alfarmar wata ka riƙa jin cewa fa wannan watan ba irin na jiya bane muna cikin wani wata wanda Allah ya girmama alfarmar watan abinda ko Allah ya girmama alfarmar sa wajibi ne mu ma mu girmama alfarmar wata ka riƙa ji cikin zuciyarka kana cikin irin yadda mai sallah ake so ya zama zuciyar shi ta cika da girman Allah tabaraka wataala da huluri halarto girman Allah tabaraka wataala haka ake so mai azumi ya zama zuciyar sa na cike da ganin alfarmar wannan wata da kuma halarto girman Allah tabaraka wataala cikin wannan wata da kuma dawwamar da tsoron Allah a koyi da bayyane tsoron Allah shine imtithalul amri wastirabun nafi sannan kaffa ana so mutum ya zama mai kaffa mai taka tsantsan duk abinda zaka aikata ka zamo ka auna duk abinda bakinka zai bude leɓon ka na sama da na ƙasa ya bude wani lafazi ya fito ka zama mai kaffa wannan abin zai yarda da Allah wannan abin zai jawo man yadda Allah ko zai jawo mun fushin Allah so ka zama mai kafa kafa in son samu in ba za ka faɗi alkhairi ba ba za ka yi azkaru ba kai shiru yafi domin baccin mai azumi ibada sannan kuma sumtuhu wato yin shurun shi bai ce kala ba ana rubuta mishi ibada ya yi ibada to dan haka in ba za ka iya zikiri da harshenka ba to yi shiru karka faɗi sharri za ka yi kafa kafa a wajen aiki da kuma nisanta duk wuraren sabon Allah duk wurin da za a zauna ba wuri ne na neman da Allah ba wuri ne na sabon Allah to lallai ka nisanci wurin inda kana halarta wurin to kai bai bai da wurin watan azumi ya shiga mutane mai alfarma babu lokacin da Allah tabaraka wataala ya halarta ka zauna duk inda kaga dama amma shi ko wannan watan yana tashi alfarma ta daban don ka nisanci wurare na banza ani sanci mutanen banza duk wanda abutar shi ba za ta kusanta ka da Allah ba to ka nisanci shi duk wanda abutar shi zama da shi ba zai kusanta ka da Allah tabaraka wataala ba to ka nisanci shi don haka yana daga cikin adabu ne na azumi wannan wata mai alfarma mu yawaita ciyawa saboda Allah yawaita ciyawa saboda Allah ciyawa fa saboda Allah kar a dauka sai gwamnati yawancin mu muna daukar ai gwamnati ita ke da treasury ita ke da asusu ita ke da treasury ita ke da kudade a bankuna ita ke da kaza a'a manyan masu kudi su kade Allah yake so su ciyar a'a kowa na son aljanna da talakan da bai mallaki komai bai na son aljanna saboda haka Allah tabaraka wataala ya bude kofofin samun rahmar sa ba sai ga mai kudi kawai ba sai gwamnati kawai ba a gwamnati ana so ta yi da yawa kuma domin ta fi kowa ƙarfi sannan mawadata kuma su yi da yawa domin sun fi kowa ƙarfi sannan kuma kowa gwargwadon shi ya ciyar annabi alaihi salatu wassalam yana cewa ittaqun nar walau bi shiqqi tamra ku kare kanku daga shiga wata koda da tsahin dalilu ballin dalilu ne kake da shi kadai ka mallaka to tsaga biyu ba wani ya buɗe baki kai ka sauran ko shi kadai ne kaga mubalaga ne in kana da damar kofin kunu fito da shi ka ba wani almajiri ko aika da shi makwabta wajen wani wanda yake gajiyayye wannan neman kusanci ne da Allah tabaraka wataala annabi alaihi salatu wassalam babu wanda ya kai kyautar sa kana ajwadan nasi wa ajwadu ma yakunu fi ramadan haka Abdullah ibn Abbas yace manzo Allah ya fi kowa kyauta haka sauran sahabbai da suka rawaita suka ce manzo Allah ya fi kowa kyauta amma babu kamar Ramadan fa in Ramadan yazo manzo Allah yana lullunta kyautar sa kana ajwada min ar-rihil mursala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi iska guguwa karfin kyauta karfin baiwa musamman in Ramadan yazo musamman in malaika Jibril ya taho sun gana manzo Allah yana lullunta baiwar sa da kyautar sa alaihi salatu wassalam saboda haka mu ma a cikin Ramadan mu zamo masu lullunta kyautar mu mu rike infaki saboda Allah in kunu kake da shi kake da damar ka ciyar in abinci kake da damar ka ciyar in shayi in kosai duk abin da Allah ya hore maka ka ciyar saboda Allah kuma ka kyautata niyyarka domin duk abin da baka yi saboda Allah ba Allah ba ruwan shi da shi kuma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din Allah tabaraka wataala ya umurni duk aikin da zaka yi kai ikhlasi kai saboda shi a lokacin ne kake da sakamako a wajen Allah tabaraka wataala sannan mu rika tadabburin ayoyin Allah tabaraka wataala mai karatun alqur'ani ya rika duk inda yazo aya tana magana akan neman rahmar ubangiji ya tsaya zuciyar shi ta nace wurin yi neman rahmar ubangiji inda kuma take tsoratarwa da azaba zuciyarka ta nace a wurin kai ta neman tsari na azaba ta ubangiji tabaraka wataala saboda haka tadabburin ayoyin Allah inda Allah tabaraka wataala ke bayanin ayoyin sa wadanda za su tabbatar da kadaituwar sa wahdaniyar sa ka tsaya sosai ka nutsu sosai kana fahimtar dalailul qudratillahi ta'ala ababen da ke nuna kudurar ubangiji sama ce alqur'ani ke bayani kasa ce alqur'ani ke bayani duwatsu ne itace da sauran su dai duka ana son mai karatu ya rika tadabburin ayoyin Allah sannan daga karshe masu tafsiri saboda watan alqur'ani ne ana so a yawaita tafsirin alqur'ani duk da manzo Allah sallallahu ta'ala sallam bai yi irin wannan tafsirin ba manzo Allah bai yi ba alayhi salatu wassalam sayyidina abubakar bai keɓe ramadana da yin tafsiri ba sayyidina umaru sayyidina usman sayyidina ali ba su keɓe ramadana da tafsiri ba haka in ya fara a rike tafsiri in ya ƙare a ajiye wannan manzo Allah bai yi ba sahabbai ba su yi ba amma tare da haka al'ummar musulmi ta ga abu mai kyau ne saboda munasaba abinda yake nuna munasaba shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran watan alqurani ne to don haka ayi markakkaratu alqurani ayi takaratu alqurani ayi tafassara alqurani ayi tilawa alqurani ayi tafassara alqurani to fassara alqurani fa hadari ne domin wanda ke fassara alqurani abinda yake cewa ku zo ku saurara ga abinda Allah ke nufi ga abinda Allah ke nufi bayanin muradullah bayanin manufar ubangiji tabaraka wa ta'ala abu ne mai hadari wanda ya zauna akan kujerar ya fassara littafin Allah yana cewa ya zauna ya wakilci manzon Allah a cikin fassara littafin Allah yanzu don Allah zaunawa a kujerar wakiltar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu mai sauki ne wallahi bai sauki don haka kaddaruri ne suka sa har mu wayi gari mu samu kanmu a matsayin masu fassara littafin Allah kaddaruri ne muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana watan jambura yayi mana muwafaqa da yin daidai wannan matsayi yana da hadari dole mutum ya ga girman Allah cewa littafin Allah ne yake karantawa don haka ya tsaya ya ji tsoron Allah duk abin da zai fassara littafin Allah da shi Allah ya fassara da shi haka dake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara da shi haka biyu kenan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sune ɗan makarantar farko na alqur'ani domin su suka karbi alqur'ani da zafi zafin shi yana sauka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fassara alqur'ani haka yadda zaka fassara sannan a gangaro as-salafus salih marigaya na kwarai sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'ina da ayyuma sun fassara yadda zaka fassara to in sun fassara yadda in yadda suka fassara ka wadatu da wannan fassara amma fassara alqur'ani da mujarradin ra'ayi in dan ra'ayi kawai Allah bai fassara ba manzo Allah bai fassara ba sahabbai ba su fassara ba to wannan hadari ne babba wanda sayyidina Abubakar as-Siddiq an tambaye shi wa fakihatan muhabba suka ce mun san fakihatan kayan marmari shine fakiha amma menene abba ya ce ni ba ban sani ba sai yanzu kana halifin manzo Allah baka san abba ba kalma ta zo cikin alqur'ani gaban ku aka saukar yace to wa ayyu sama'in tuzilluni wa ayyu ardin tuqilluni idza qultu fil qur'ani ma la a'lam yace wace sama ta isa ta mai inuwa ta mai rufa wace ƙasa ta isa ta dauke ni in na fassara alqur'ani da abinda ban sani ba wannan inda sai Allah baka zai fadi haka to ai hadarin abin ya isa ga wanda duk ba shi ba saboda haka ji tsoron Allah a sanya ikhlasi duk mai fassara littafin Allah dan uwa ina jan hankali ya zama babban manufassa yi saboda Allah duk kwarewarka duk iyawarka duk burgewarka duk fahimtarka in ba ikhlasi tare da kai wannan duk ya tafi haba'an mansuwa ya tafi kamar kuwar taga baka da komai wajen Allah duk yadda za ka yi ka burge wani in babu ikhlasi a cikin zuciyarka ka yi a banza ba a fata wani ya fassara alqur'ani ya yi a banza baka ƴan uwa duk wanda zai fassara alqur'ani ya zama yana da babban manufarsa cewa manufarsa saboda Allah ikhlasi wa ma'amuru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din shine babban manufa dan haka a ji tsoron Allah a fassara littafin Allah yadda ya ce yadda manzo Allah ya fassara yadda sahabba Annabi suka fassara yadda magabata na Quraysh suka fassara kuma ayita ka tsantsan wannan shine kuma ka sani lokacin da ka bude alqur'ani to babban hadari ne babba kake kana akan tsinin mashi saboda in ka zamo ka yayo duk abin da ka yayo ka fadi banza ka fadi wofi kana facewa Allah ne subhanallah ka fadi banza ka fadi wofi kuma kana nufin kaman kace Allah ne yace amma in kana son ka faɗi abin da yayi ma daidai to rufe littafin Allah sai ka faɗi abin da yayi ma daidai ko shi ba da sunan kira zuwa ga Allah ba to inda sunan kira zuwa ga Allah dole sai ka faɗi gaskiya sai ka faɗi abin da yake gaskiya ne adalci to wannan shine muna fatan Allah ya mana muwafaka a wannan wata a cikin ibadun da zamu yi Allah ya mana muwafaka alfarman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama muna watan tinkaro wata wanda baiwa ce ta Allah tabaraka wataala da yayi mana mu samu halarta wannan wata wasu mun rayu da su a shekarar da ta gabata amma rayuwar su bata kawo yanzu ba Allah ya jaddada musu rahma kamar maulanmu sheikhinmu babanmu malaminmu Sheikh Ahmad makaranta ubangiji Allah tabaraka wataala ya kara masa rahma wanda Allah tabaraka wataala ya karbe shi ya kuma zuwa ga rahmarsa watan cikin yan kwanuka da suka gabata bayan dogo jinya wanda muke fata muke buri muke kauna muke addu'a da ittihali a wajen Allah tabaraka wataala ya jaddada rahma gare shi da sauran dukkan shugabannin da suka gabata wadanda muka rasa a cikin wannan shekara da ma shekarun da suka gabata gabaki daya akwai kakanmu shine watan Sheikh Malam Sani makaranta baba ga shi baban namu wanda shine wanda ya rage watan uba a wannan gida gabaki daya na makaranta Allah tabaraka wataala ya karbe shi shi ma kasa ga wata uku muna fata muna kauna muna imtihani ga Allah tabaraka wataala ya jaddada mishi rahma da sauran duka marigayenmu na wannan gida mai barka da Allah tabaraka wataala ya karbe su da sauran malamanmu gabaki daya da shekhananmu gabaki daya wanda ba za mu iya lissafa su ba wanda Allah tabaraka wataala ya karbe su basu ga wannan wata ba basu ga wannan watan azumi ba muna fata Allah ya jaddada musu rahma Allah ya jaddada musu rahma kuma muna amfani da wannan dama watan mu nuna godiyar mu ga Allah tabaraka wataala da kuma godiya ga bayin Allah wadanda suka taya mu alhini akan rashi da muka yi kashi kashi dinnan da na zano wanda wasu sun halarci janaza wasu sun aiko sun zo da kansu ta'ziya daga garuruwa da cikin gari wasu sun aiko da sakon ta'ziya duka ubangiji Allah ya saka mu kowal alkhairi da wadanda suka zo da wadanda suka aiko da wadanda suka yi addu'a ta neman gafara da rahma ubangiji Allah ya saka mu kowal alkhairi ubangiji Allah ya hada mu da su a gidan rahma Allah ya hada mu da su a gidan rahma yadda suka tarbiyyance mu suka karantar da mu suka karantar da mu suka tarbiyyance mu suka nuna mana kyawawan dabi'u har muka kai inda muka kai ubangiji Allah yadda suka yi mana ubangiji Allah ta lulluje su da rahma amin Allah ta lulluje su da rahma alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam saboda haka mun tuntun da suka rage mana insha Allah za mu fara karatun tafsiri bayan wannan muqaddima
a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم سورة العنكبوت مكية وهي 69 آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين
الله أكبر أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ثبت جناني وأجري الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أن أبتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحمد لله من أقول ما الله تبارك وتعالى ne ba mu iko dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alqur'ani mai tsarki a wannan shekara ta hijira ta hijirar maiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama 443 ɗaya ga watan ramadana, kamar yadda muka kwana a bara a cikin suratul qasasi. Yanzu kuma Allah tabaraka wa ta'ala cikin baiwarsa da jin kansa ya yi mana arzikin dawowa don ci gaba. Za mu fara tafsirin wannan sura ta suratul ankabuti. Wannan sura ta suratul ankabuti tana farawa kama haka: bismillahir rahmanir rahim, alif lam mim. An kira wannan sura suratul ankabuti, kuma wannan sura da take da shi watan suna ne da ta same shi tun lokacin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, tun lokacin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Kamar yadda ikira maya ruwaita ta kan Abdullahi bin Abbas, abinda yake cewa: watan kanal mushrikuna idza sami'u tasmiyata suratil ankabuti yastahbibuna al-iman. Watan mushrikai sun zamo in suna jin ana karanta suratul ankabuti, yana faɗa kan ji Abdullahi bin Abbas, in sun ji ana karatun suratul ankabuti za su yi istihza'i. Sai ka ji akwai littafin nan na Muhammadu, kuma har da maganar ankabuti watan gizo-gizo, ko me aka yi gizo-gizo har ana maganar shi cikin littafi, inda littafin babba ne, ka ji izgili suke saboda Al-Qur'ani ya ambaci ankabut. To cewa izgilin da suke yi in an ambaci suratul ankabut, sai ya nuna cewa watan lallai wannan sura tana ta samu wannan sunan watan tun zamanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da inna kafainakal mustahzi'in, aka ce idlakin da aka yi mata na wannan sura a cewa suratul ankabuti. An batanta ma da wannan sunan menene dalili? Malamai suka ce dalili ayat da ke cikin surar mai cewa masalul ladina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhana albuyuti labaytul ankabuti. Ana magana ne akan tauhidi, waɗanda suka riƙi wani Allah abin bauta suna ganin za su cece su, za su amfane su, gumaka suna bauta musu za su amfane su, za su cece su. Allah ta'ala ya ce su riƙi abin banza. Misali su kamar misalin gizo-gizo ne da ya riƙi yanan nan tashi sunanta ɗaki wajen shi, amma don Allah yanan nan tana kare rana ba ta kare rana, tana kare ruwa ba ta kare rana ba ta kare ruwa. To ai ko duk ɗakin da bai kare rana ba bai kare ruwa ba, ba sunan shi ɗaki ba. Don haka su ma wannan abinda suke yi wannan bauta ba ta da amfani. To shine Allah tabaraka wa ta'ala yace masalul ladina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kama sanil ankabuti ittakhadhat baita. Saboda haka ne sai aka kira surat ita suratul ankabuti, saboda tana kunshe da wannan aya. Wannan sura malamai na da sabani zance guda uku akan cewa makkiya ce ko madaniya ce, ko sashen ta makkiya ne sashen ta madaniya ne. To na farko dai jamhur, abinda jamhur suka tafi akan shi cewa wannan sura ta suratul ankabuti wata makkiyatun kulluha, wannan shine zancen jamhur. Wasu kuma suka ce madaniyatun kulluha, madaniya ce dukkanta, domin in an ji tana magana akan abin da ya shafi watan tauhidi, kira zuwa ga tauhidi. Don haka sai suna kallonta da wannan mahanga makkiya ce. In an ji tana magana kuma akan abin da ya shafi hijira, in an ji tana magana akan abin da ya shafi zaman Madina, munafukai kallon munafukai, babu munafukai sai a Madina. To in aka kalle ta ta fuskar akwai ambaton munafukai a ciki, sai wasu suka ce a'a madaniya ce saboda ambaton munafukai a ciki. Wasu kuma suka ce a'a farkonta ne makkiya har ya zuwa aya 10, amma daga nan har zuwa ƙarshe watan madaniya ce. Wallahu a'lam. Amma dai abin da jumhur suka tafi akai cewa watan wannan sura watan a sutul al-kabuti makkiya ce dalilin saukan wannan aya kamar yadda al-imam al-tabari radiyallahu anhu ya kafa daga ikrama daga abdullahi ibn abbas watan cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa minan nasi man yaqulu amanna billahi hayya zuwa wal ya'lamanna al-munafiqin wannan ta sauka ne a wasu mutane ke bantattu a makka don haka sai suka kalli wannan sai su ce a wannan makkiya ce a cikin asbabun nuzul watan kamar yadda aka ce wannan aya ta sauka a cikin minja watan maulani bararre ne na sayyidina Umar bin Khattab ya fita yaki tare da musulmi zuwa Badar da ya fita yaki tare da musulmi a nan ne watan sai kafirai suka harbe shi da abin harbi to sai ya yi wafati mahaifiyarsa baban shi da matarsa hankalinsu ya mugunta shi to sai Allah tabaraka wataala ya saukar da wannan aya ta alif lam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun aka ce shine dalili wasu kuma suka ce a'a wannan ma ita ce sura makkiya ban tun zama ta makkiya ita ce karshen abin da ya sauka watan a makka abin da ya sauka a makka wannan suratul ankabut tana cikin sura ta karshe da ta sauka a makka wannan sura wasu sun ce ta sauka ne akan Ammar ibn Yasir da babansa Yasir wasu suka ce ta sauka akan akwai dai sahabbai da yawa waɗanda suke cikin mawuyacin hali da tsanani na azabtar wa kafirai sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya wannan sura alif lam mim ahasiban nas kamar yadda kowace surori surorin Qur'ani gaba ɗaya suna da manufofi kowace sura tana da agharazu manufar da aka saukar da ita a ciki manufofi kamar yadda malamai da suke nutsu a cikin tafsiri su ce wannan sura sun yi nutsu sun yi zaƙalo abubuwan da an manufofin wannan sura a ce manufofinta kira zuwa ga ɗayan ta Allah tabaraka wa ta'ala manufofinta kira zuwa ga jihadi to wannan ita ma wannan sura tana da agharazu da yawa watan daga ciki farawar ta bayyana da ijazi cewa alqur'ani ya gagari halitta ta kwaikwayi irin shi yana daga agharazun suratul ankabut don haka ma ta fara da alif lam mim alif lam mim mafiya yawmal mutafiri sai ce Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalika saboda ni ba wanda ya san bi Allah ke nufi da waɗannan yankakkun harufa kaga ijazi ne na alqur'ani gajiyawwa alqur'ani daga manufofin wannan sura suratul ankabut gajiyawwa ta alqur'ani sannan kuma yadda za a tattauna da mushrikai tattaunawa mai amfani wanda za ta jawo amfani su shiriya kuma a shiryatar da su cewa wannan alqur'ani daga wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala sannan kuma yana daga manufofin wannan sura tana bayani akan alƙawarin Allah tabaraka wa ta'ala da yayi ga mu'minai na ba su nasara da kuma watan halakar da ma'abuta kafirci da duk masu taimakon su wannan yana daga cikin watan manufofin wannan sura sannan kuma wannan sura yana daga cikin manufofin da wajabcin watan haƙurin mu'minai Allah tabaraka wataala ya wajabta mu'minai su yi haƙuri za su haɗu da jarrabawa fa za su haɗu da bala'o'i da musibu da jarrabawa da cutarwa daga mushrikai za su haɗu da su su yaƙe su su gaya musu baƙan magana su musguna musu su cutata musu duk za su haɗu da shi amma abinda Allah tabaraka wataala ke cewa mu'minai su yi haƙuri mu'minai su yi haƙuri mu'minai su yi haƙuri sannan kuma akwai labaru na wa'azuza Allah tabaraka wataala ya kawo wata kissa wanda za ta zama ibra wata lurawa fadakarwa tsakanin bayanin wasu al'ummomi da wasu al'ummomi sannan kuma da tunatar da mushrikai ni'imomin Allah mushrikai da suka bijirewa ubangiji tabaraka wataala su fatuna Allah cikin ni'imar sai samar da su ya samun musu da duk abin da suke bukata tun daga iskan shaka duk abin da yadda ma Allah ya kera bodin dan adam cewa duk kafa da Allah ya yi ni'ima ce kuma tana da wata babbar falala da Allah tabaraka wataala ya keɓance da wannan haka duk ni'imomin Allah tabaraka wataala waɗanda dan adam ko su kadai ya kalla ya bauta wa Allah ko su kadai ya kalla ya dayin da Allah ko su kadai ya kalla yayi imani da Allah tabaraka wataala sannan da buga misalai cewa masu bauta ma wani Allah sun bauta ma abun banza in dai abinda gize gize isaqan nan ne yana yana da iskan bakinka in kasa sai ka hure ta dutta dutta laqumi gabaki daya amma shi amma a wajen shi daki ya dauke ta to wannan in dai tana da amfani ga gizo gizo ta kare rana ta kare zafi ta kare ruwa to haka bautar wani Allah na da amfani in dai dakin gizo gizo na da amfani to haka bautar wani Allah na da amfani kaga wannan buga misali ne Allah tabaraka wa ta'ala yake mana don haka Allah subhanahu wa ta'ala yana bayani akan ita wannan sura kamar yadda duk sura in zamu shige ta sai mun faɗi meye alaƙa wannan sura da surar da ta gabace domin shi alqur'ani yana da alaƙa da junan shi shi ta wannan alaƙar juna ta alqur'ani fanni ne a cikin ulumul qur'an wanda ake ce da shi tanasub suwar ko tanasubul ayat watan ayat dangantaka ayoyi me yasa aya kaza ta zo bayan aya kaza akwai alaƙa me yasa sura kaza ta zo bayan sura kaza to akwai alaƙa da haka malamai suka ce akwai alaƙoƙi da yawa tsakanin suratul qasas da muka kare a bara da suratul ankabut da mu fara a bana akwai alaƙa babban alaƙa cewa suratul qasas waccan da ta gabata budewa ta yi da bayanin kama karya fir'auna dan kama karya dan ta'adda mai gallaza wa banu isra'ila ya bautar da su ya kashe maza ya bar mata cewa inna fir'auna ala fil ardi ko waj'ala ahlaha shi'an yastad'ifu da'ifatan minhum yudhibbu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin to tunda suratul qasas ta fara da bayanin kama karya na fir'auna ga banu isra'ila ita kuma suratul ankabut ita ma za ta fara da alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim ita ma za ta fara da azabtar wadda quraishawa kafirai suka yi wa mu'minai waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kwatankwacin abinda banu isra'ila suka fuskanta daga fir'auna irin shi ne mu'minai waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fuskanta watan daga mushrikan larabawa kaga alaƙar suratul ankabut da suratul qasas ta fito don haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kissanta wannan kissa domin ya faɗi irin yadda waɗancan suka yi da yadda aka yi musu su ma waɗannan ku yi haƙuri yadda ne ma waɗancan zan mu su ma waɗannan haka ba mushrikan laraba ba ai za a haɗu a Badar ba mushrikan laraba ba ai za a haɗu a Uhud ba mushrikan laraba ba sai an yi fatu Makka duk waɗannan abubuwa gabaki ɗaya sai Allah tabaraka wataala ya kissanto su irin yadda suka gabata a suratul qasas to sai suka zo nan a suratul ankabut to kaji alaƙar da ke tsakani don haka ba sai ce walqad fatanna alladhina min qablihim wata alaƙa kuma aka ce suratul qasas tana ishara zuwa ga hijira cewa wato innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad malaman tafsiri sun tafi mafiya yawan sun tafi cewa wannan aya tana magana ne akan hijira to tunda wannan aya ta suratul qasas innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad tana nuni ishara zuwa ga hijira to ita ma anan cikin suratul ankabut sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci wata aya take da alaka da waccan ita ma tana ishara zuwa ga hijira ya ibadiyalladhina amanu inna ardi wasi'a inna yaqum al-imani yaquba ila al-imani asata yalwatatta ce in an hana ku bi Allah a Makka me zai hana ku hijira ku hijira mana ku tafi wani wuri ku bauta wa Allah ku yi imani da Allah ku dayanta Allah ku bauta wa Allah yadda Allah tabaraka wataala yake so inna ardi wasi'a asata wacce take mai wuciya ce saboda haka wannan sai ya zama alaka tsakanin suratul qasas da kuma suratul ankabut wacce za mu shiga a ciki Allah tabaraka wa ta'ala ya bude wannan sura da kamar da aka ce makkiyatu makka ce wa hiya 69 aya shehu radiyallahu anhu ya ce kamar da malamai suke cewa watan wannan aya wannan sura suratul ankabut tana da ayoyi 69 ayoyi 69 tana farawa kamar haka bismillahir rahmanir rahim ko ce sura ta fara da bismillahir rahmanir rahim in ba suratul tauba ba suratul tauba bara ita kadai ce bata fara da bismillahir rahmanir rahim ba amma ko wace sura ta fara da bismillahir rahmanir rahim daga wasu ke cewa bismillahir rahmanir rahim aya ce daga kowace sura haka malaman ulumul qur'ani suka ce wasu kuma suka ce a'a ita bismillahir rahmanir rahim addu'a ce ne da ake fara kowace sura da ita babu inda bismillahir rahmanir rahim take aya sai a cikin innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim inda nan kam aya ce amma in ba nan ba inda take aya amma suka ce a kowace sura in ba kowace sura ta fara da bismillahir rahmanir rahim in ba suratul tauba ba ita kadai ce bata fara da bismillahir rahmanir rahim alif lam mim Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik shehu radiyallahu anhu yace kamar yadda ake fassara watan wannan ayoyi ga wannan aya da ire-irenta waɗannan fawatu suwar ababen da ake fara surori da su wa'annan harfa yankakkun harfa alif lam mim alif lam ri kaf hayin ayn sad da sauran su hamim da sauran su da yadu duka abinda jumhur suka tafi na malaman tafsiri cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shi ya san me yake nufi da wannan kuma wannan salafu ne suka tafi akan haka salafu ne suka tafi akan haka don haka ba ka da wani iko ka ce ya za a ce Allah ya saukar da wani abu a cikin alqur'ani amma ba a ce ba a san ma'anarsa ba Allah ya saukar da wani abu a cikin alqur'ani amma a ce ba a san ma'anarsa ba ai Allah ne tabaraka wataala ya ce haka wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah ba wanda ya san tawilinsa sai Allah wasu ka ce da mukafin yake warasihuna fil ilmi sabuwar magana ce ba adadi ba ne don haka in ya zama sabuwar magana ba adadi ba ne to akwai abubuwan da ba wanda ya san fasarar shi ba Allah tabaraka wa ta'ala da haka wasu sai su ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika hadha asahhu ma yuqalu fi tafsir hadhihi al-huruf shehu radiyallahu anhu ya ce hadha asahhu wannan shine mafi ingancin abin da ake faɗa a tafsirin waɗannan harfa ko kuma alif alif din nan ibtila'u jarrabawa ubangiji domin a surar za ta fara da jarrabawar da Ubangiji ya yi ma masu imani an jarraba su da izaya ta kakirai an jarraba su da yaƙi an jarraba su da takalifu a shari'a yi kaza bar kaza yi kaza bar kaza kaza wajibi kaza haramun ne kaza duka waɗanda takalifu ne to wannan ibtila'uhu lam innal ludufuhu ludufin Allah ga jarrabawa shi ga kuma ludufin shi ga baya shi sannan mim aka ce majduhu girman ubangiji tabaraka wataala domin akwai ayoyin da za su yi bayani akan girman ubangiji ayoyin da in ka kalle su ba abin da za su karanta daga illa qudratullah illa wahdaniyatullah illa azamatullah illa malakutullah illa jabarutullah duk abin da za su karanta kenan mulkin Allah girman Allah kasaitar ubangiji tabaraka wataala girman mulkin sa kahariyar sa rinjayar sa akan bayin sa to duka wannan watan majdu tabaraka wataala ibtila'uhu lil abdi watan jarrabawa ubangiji ga bawa yukhrijuhu min rizqil abyad ina fitar da shi daga bautar agiyaru sannan kuma ya tsarkake badinin sa sai ya tsayu bi amalin saliha da ayyuka waɗanda suke na ƙwarai التي تقربه الى الله تبارك وتعالى وذات قدس الشيء وقال الله تبارك وتعالى وذلك رزق الله تبارك وتعالى شبيت ونشين من الله تبارك وتعالى هاردي حتى يتحقق بان ما سوى الله غير موجود تؤمن بان الله باب الشيء تؤمن بان الله باب الشيء كما كده دهك يتبت بمجده لجربنسا سبوده انا تشيل لوكتي ياي da abin da muka samu fassarawa kenan da kuma wannan muqaddima muna fatan wannan ibada da muka fara ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ya mun mu kan karba alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama Allah yadda muka fara wannan azumi ubangiji Allah nuna mana karewar salafiya ubangiji Allah mun mu wafaka da ibadun da zamu yi Allah mun mu wafaka da karba Allah mun mu wafaka da karba Allah huri mu yuhuri gaban mu yuhuri zukatan mu a cikin din Allah da neman yadda Allah tabaraka wa ta'ala da kauce mu fushin Allah tabaraka wa ta'ala da lazimta duk abin da zai jawo mana yadda Allah Allah ya mana cikin sa da farma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bari ga mu da jaddada mu rahma da farma sayyidina wa maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam baban mu wanda shine jagoran mu a wannan gida da gidan makaranta shine shugaban mu sai Sheikh Alhaji Aminu makaranta ubangiji Allah ya kara masa lafiya muna tare da shi a cikin buɗe wannan zama ubangiji Allah ya kara masa lafiya wannan jagoranci ubangiji Allah ya karfafe shi a ciki da farman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana muwaffaka Allah ya mana muwaffaka Fatiha da salatul Fatihi lokaci da farman manzo Allah alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغرور والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.